الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودا تتبت جاء الله سبحانه وتعالى يساك هذا ما أولنا مجلس من البركة كما مسلات شيخ الإسلام ابن تيمية ديكي كان تيتم بايفاسنا مغرأة أواكي أين دميكي كارات اللتاب وعندة الأحكام منا كاراتو أتكم بابي نا الولا باب سنكي ديكي باني أكن يدى سفر الولا من زان الله صلى الله عليه وسلم تكي أيو قوم قوات الجماد الأولى جراء النبي تنا دو دائرة تريه دو دار بين دبوكي wanda ya shi daidai da 1 ga watan 11 miladiya 2025 wanda shine darasin mu na 6 a wannan majalisi zamu tashi al-hadith al-ashir hadisi na 10 bale yace an nu'aym al-mujmir an abi hurayra radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala إن أمتي يدعون يوم القيامة جرا محجلين من آثار الوضوء، ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رواه البخاري ومسلم ورواه النسائي أيضا. حديث نقوم وندا تابعين يروي حديث أنا تيمس نعيم المجرم المجمر نعيم المجمر واتو الكنية سكينة سنة نعيم عن عبد الله المجمر بابن صحابين أمن تتشيني لشيد بابن سيد أنا مسوان اللقب المجمر دومن أبن دسكي بابن سيد كان زودا إرن أبن ننا ماتا دسكي زبو غروشي أزبا ترارا موتا سيدو تشكي مسالة من ذا الله صلى الله عليه وسلم دي تراري مسالة ko dan ma da ya girma sai koyi abin da baban sa yake shi wanda ya rawaito mana hadisin Nu'aym shi ma yana zuwa da kasko na wuta kasko irin wanda mata suke zuba turaren wuta sai su zuba duk sai su turare masallacin manzo Allah sai aka sa musu wannan lakabi Nu'aym wa Nu'aym bi turare masallacin manzo Allah shine al-mujmir bi turaren wuta yana turare masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam turaren wuta kaga wani abu ne mai kyau ka zo masallaci ka sa turare ka sha an sa masallaci to almajirin abu huraira ne shi wanda mai ruwaitarwa Nu'aym dan abdullahi wato tabi'i ne ba sabon annabi bane so haka da ya taso sai yake koyan karatu a hannun sahabin manzo Allah abu huraira saboda yake ce an abu huraira ne ya gaya masa wannan hadisi عن النبي صلى الله عليه وسلم شي كما ابو هريره يا جيو حديثن daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah yana cewa inna ummati yud'una yawm al-qiyamati al umma ta ji manzon Allah mabiyana wanda suka yi imani da ni za a kirawo su su fito daga cikin kabarin su lokacin da ake busa ta su fito daga cikin kabarinsu sanda za su fito yawmal qiyama ranar da aka tashi a da kiyama gurran za su fito daga cikin kabarinsu wato za su fito gurran muhajjalina za su fito suna da farin wato guraren alwala fuskarsu ta zama tana kyalli hannunsu yana kyalli kafarsu na kyalli kansu na kyalli shine gurran za su fito fari fat محجلين وجن ياي فريبت hannayensu, kafafuwansu, wato da haske. Manzala ya ce min athari rudu, abinda ya sa kafafuwansu da hannayensu da fuskansu yake haske saboda alwalar da suke. Mana lokacin da za a tashi al'ummar Annabi Muhammad daga cikin kabari ranar alkiyama, za a tafi filin da za a yi hisabi, to duk wanda zai fito inda ka ga hannunsa fari fat, fuskarsa fari fat, kafarsa ta yi haske, to dan al'ummar Annabi Muhammad ne. Sanadiyar alwalar da yake yi sai ya zama wannan guraben alwalar, za ka fito su yi haske tas fari fat. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. saboda haka duk wanda ya samu damar ya ƙara tsawon wajen wanke alwalarsa, to yayi. Wanda ya samu dama, an ce ka wanke hannunka zuwa gwiwar hannu, to in ka samu damar ka ɗan ƙara, to kai, saboda sai hasken ya ƙaru, sai ka tashi ranar alƙiyama kana da gurare masu haske da yawa, masu tsaho. Haka wannan ruwaya ta zo. Wafi lafzin akhar, akwai wani lafazi dan wanda Imam Muslim ya fitar, shi wannan mai ruwayar Nu'aym al-Mujmir yake cewa ra'aitu Aba Hurairata, na ga Abu Huraira ya tawadda'u, yana yin alwala, fa ghasala wajhahu wa yadayhi, da yazo ya wanke fuskarsa, yazo wanke hannaye, sai naga ya wanke hannunsa hatta kada yablughul mankibayn, sai da yazo wanke hannayensa sai da naga ya kusa kaiwa kafadarsa. Abu Huraira da zai wanko hannunsa maimakon ya sa iya nan, ya ce sai da naga sai da ya kusa kaiwa kafada, mana daga nan dantsansa duk ya wanko. Saboda me? Saboda ranar alkiyama in ya je hasken wajen alwalar, kaga ba zai sa iya nan ba, daga nan dantsansa daga nan ya wanko. Haka shi ɗalibinsa ya gan shi yana yi, ya ce sun maghasalar jilai, sai na ga yana wanki ƙafafarsa, ƙafafuwansa, hatta rafa'a ila saqaini, da ya zo wanki ƙafa sai da ya wanko har wajen baƙin masa kusa da gwiwarsa, bai tsaya iya idan sau ba, sai kai har baƙin gyama tsakiyar ƙafarsa ta nan ya wanko. Saboda idan an zo ranar lahira, sai wajen hasken ya kyamu. Tun maƙala, sannan Abu Huraira sai ya ce, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na ji manzon Allah, ji Abu Huraira, kamar ɗalibansa suna cewa ya muka ga kana wanke hannayenka tun daga dantse, ya muka ga kana wanke ƙafafuwanka tun daga tsakiyar maƙyangyamanka, to sai yake gaya musu hujja. Abu Huraira ya ce, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ƙuli yana cewa, inna ummati lallai tabbas al'ummata mabiyana yud'auna yawm al-qiyama, za a tashe su ranar al-qiyama a kirawo su, ina al'ummar Annabi Muhammad, za su ce ga mu, in sun tashi za a gansu gurran muhajjalina, za ka ga guraben alwalan suna da haske fat, min athari rudu, saboda yanayin guraben yadda suke wankewa wajen alwala. Faman istata'a minkum, saboda haka duk wanda ya samu dama a cikinku cewa an yutila ghurratahu, ya tsawaita wajen wankewar, wa tahjilahu, wajen da zai yi hasken, falyaf'al, to yayi. Mana in ka samu dama ƙari ka ƙara, saboda hasken naka ya ƙaru, wannan dama ce aka baka. Haka Imam Muslim ya kawo wannan hadisi. Wa fi lafdin li Muslim, Imam Muslim ya saki ƙara wani bayani a cikin littafinsa, ya kawo Abu Huraira yana cewa, sami'tu khalili yaqul, naji masoyina Annabi Muhammad yana cewa. Abu Huraira yake cewa da Annabi Muhammad khalili, aka ce khalil shine ba aboki bane, ya huce matsayin aboki, ya huce wajen masoyi na ƙarshe, amintaka ta kai ƙarshe. Abu Huraira yace naji badaɗayina masoyina Annabi Muhammad ya ƙuli yana cewa, tablughul hilyatu min al-mu'mini haythu yablughul wudu, annabi yana cewa kwalliyar mumini tana kaiwa ranar alkiyama iya inda yake wankewa a lulala, iya kwalliyar da za ka samu ka fito da ita ranar alkiyama shi ne iya gurbin da kake wankewa na lulala. Idan tsawon wajen wanki a lulala ta ka ya kai tsawo, to kwalliyar ka za ta karu ranar alkiyama. Sau haka mutum ya dinga kokarin ya yi cikakkiyar alwala, in ka samu damar ƙari ka ƙara. Sadda za ka wanke hannunka, maimakon ka wanke zuwa gwiwar hannu, ka wanko shi daga dantsensa. In ka zo wanke ƙafafa, maimakon idan sau ka ɗan ƙara sama. In ka yi shafa kai, ka haɗa har da shafa wuyanka. In ka zo ranar alƙiyama za ka ga wajen wato ko'ina yana haske a jikinka. Sau haka wannan dama ce. Kenan ka zo alwala ka ƙaƙƙara, ka ga in ka ƙara ma ɗin ka huce ba zancen lam'a ma kenan. Za a samu ka yi cikakke alwala. Wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim duk sun kawo shi, Nasa'i ma ya kawo hadisi. Za mu fa'idantu daga wannan hadisin abubuwan da za mu ciro daga wannan hadisi akwai fa’idodi da yawa. Na farko akwai isbatul ba'd yawmal qiyama wa ma fihi min hisabin wa jaza. Wannan hadisin yana tabbatar mana cewa lalle ranar alkiyama za a tashi mutane daga cikin kabari. Tun daga annabi ya ce za a tashi al'ummarsa a kirawo sunansu ranar alkiyama. Sannan za a kai mutane sakamako, za a ba wa mutum ladan aikin da yi, za a yi masa sakamakon kuma na laifin da yi. Abu na biyu da za mu ƙara da shi fa’ida a cikin wannan hadisin cewa akwai fadilatu hadhihi al-umma. Al’ummar annabi Muhammad suna da wata falala, suna da wata daraja, saboda za su zo ranar alkiyama guraben alwalarsu suna da haske, wanda sauran al’umma ba su da wani. Sauran al’umma ba su da wani. Abu na uku da za mu ƙaru da shi a cikin wannan hadisin shi ne cewa lallai alwala tana da falala. Gashi yinta zai sa guraben da ake wankewa shi haske ranar da kiyama. Sannan abu na huɗu da za mu ƙaru da shi a cikin wannan hadisin cewa wannan wankewar guraben alwalarka da suke haske su suke ƙara ma daraja a cikin aljanna. Kwalliyarka za ta ƙaru a cikin aljanna iya gurbin da ka wanke da tsawon inda za ka wanke a cikin wajen alwalarka. Wannan yana sake a cikin ƙarƙashin wannan hadisin za mu fahimci cewa wato tsallake iya adadin da ake ma na wankewa wajen alwala. An ce ka wanke zuwa gwiwar hannu, ka wanke zuwa idan sau, sai ka ƙara, to ƙara wannan wato ta baka damar ka samu nutsuwa cewa baka bar lam'a ba, babu lam'a. Sannan an baka dama za ka iya hucewa na iya abinda aka ce maka wanke. Don manzo Allah gashi hadisin ana cewa fa man istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al, wanda ya samu damar tsawaitawa ya ƙara. Duk da cewa wasu malamai sun ce wannan ƙarin maganar ba ta annabi bace, ƙarin maganar ta Abu Huraira ce. Shi annabi abin da ya ce al'ummata za a kiraye su ranar alkiyama ghurran muhajjalina min atharil wudu, suka ce iyanan shi ne maganar manzon Allah. Amma cewa faman istata'a minkum, wanda ya samu dama a cikinku an yutila ghurratahu, ya tsawaita wajen wankewar falyaf'al, suka ce wannan maganar ta Abu Huraira ce. Shi ne ya fahimci cewa tunda guraben alwala suna sa haske, to wanda ya samu dama ya ƙara. Duk da cewa wasu sun ce a'a, ita ma tana cikin maganar annabi, domin me abin da ya zo Abu Huraira ya zo sai ya yi alwala, sai ya wanke hannayensa har ya kai dantsen hannunsa, ya wanke ƙafarsa tun daga maƙyangyamarsa. Kala a ciki da ya gama sai ya ce haka za ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tawaffa, haka na ga manzo Allah yana nuna. Kaga annabin ne ya ƙara kenan. dan Abu Huraira yace haka naga annabin yana yi kuma hadisin yana cikin sahihu Muslim dan haka wannan hadisi ingantacce ne duk da malamai sun yi sabari cewa za a iya huce wajen da aka wajabta ma ko ba za ka huce ba wasu sun ce za a huce wasu suka ce ba za a huce ba Imam Malik da wata riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce bai halatta mutum ya tsallake iya inda aka ce masa ya wanke ba wannan fahimtar ta Imam Malik da Imam Ahmad akanta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ma yake da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya da Sheikh Nasir Abdulrahman al-Sa'di suka ce wato haka dai mutum ya tsaya iya inda aka tsayar masa wasu malaman suka ce za ka huce tun daga Abu Huraira ya huce Abu Huraira sahabin manzon Allah ne ko da ba annabi ne ba ya fahimci cewa hakan ya halatta to umuman dai wanda ya samu dama ya kara yayi wanda ya tsaya iya inda aka tsayar da shi ya wanke ya fita shi ma yayi wannan shine karshen babun alwala za mu shiga babi na gaba babu dukhulil khala'i wal istitaba wannan babun kuma zai mana bayanin hukuncin shiga ban daki da yaya ya kamata mutum in ya shiga zai tsugunansa na bauli ko na gaibi shi al khala'a wuri ne da aka tanade shi da mutum ya je biya bukatarsa na fitsari ko na tsugunu al-istitaba da malai yace wal istitaba shine wato wanke wajen da mutum yayi na fitsari ko na tsugunu ka wanke fitsarin ko ka wanke najisar da mutum yayi da ruwa ko da dutse ko da tishu shari'ar musulunci shari'a ce cikakkiya a wajen ibada da mu'amala ba za ka kushe ta ba da duk wani abubuwa na ladabai da ɗabi'o'i masu kyau babu wani abu da zai amfanar da ɗan adam sai da shari'ar musulunci ta zo ta bayyana shi ta kwaɗaitar kuma a yi shi babu wani abu da zai cutar da ɗan adam kuma sai da shari'ar musulunci ta zo ta bayyana shi da kuma jakunne cewa ahir Imam Muslim ya kawo hadisi daga Salman al-Farisi Allah ya dare shi yace annal mushrikeena qalu lahu Salman yake cewa mushrike ne suka zo suke hira da shi sai suke ce masa laqad allamakum nabiyyukum kull shay hatta al-kharaba kafirai ne suke cewa da Salman cewa wato addininku ko kuma annabinku ya koya muku komai har yadda za ku shiga banɗaki فقال سيد سلمان يأتي أجل هكذا لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول النبو المياكو يا منا يا جاكون نمو شواء انزامي فساري وزامي سبنون باين غري كرمك الله القبلة سنن الدين مو يا هنا مو النبو المياكو يدمو يا جاكون نمو شواء كرمي سركي دهن نداما ya kuma hana mu cewa idan zamu amfani da tishu ne ko zamu amfani da dutse kar mu yi shi ƙasa da guda uku sannan addinin mu annabin mu ya hana mu kar mu goge fitsari ko bayan gari da kashin awaki ko da kashi yace ba abinda addinin mu bai kawo mana ba dan haka wannan babun zai mana bayanin da daban da za ka yi a banɗaki ya ake shiga banɗaki ya za ka zauna a banɗaki yaya in ka gama za ka fito ya kamata ka yi kamar yadda zai koya mana yadda za ka yi tsarkin ma tsarkin na gaba ne na fitsari ko na bayan gari duk wannan yana ƙarƙashin kitabut tahara saboda haka malai ka mana hadisi na gaba ko kuma hadisi na farko a cikin wannan babu shine al hadithul hadi ashara hadisi na 11 an Anas ibn Malik radiyallahu an Anas ibn Malik shi ya rawaito hadisin Allah ya yarda da shi Anas muna jin hadisan sa sunansa Anas ibn Malik an-Nadhr alkunyarsa ana ce masa Abu Hamza al-Ansari shine alkunyar wato Anas ibn Malik babarsa sunanta Ummu Sulay lokacin da manzo Allah ya shigo garin Madina sai ta kamo hannunsa a lokacin shekara 10 shi Anas shekara 10 babarsa ta kamo hannunsa sai ta tawo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ta kawo shi wajen Annabi yana dan shekara 10 faqalat tace ya rasulullah hada Anas gulamun yakhdumuka tace ga wannan dan yaro ne dana ne na kawo maka shi ya dinga yi ma aikace aikacen gida ka aike shi duk abin da zaka sa shi gashi na baka shi ya ma hidima mun ji ba baiwa Allah ma tana zuwa tana jin Annabi ya zo ta kamo dan yaro sai ta taho ta gaishe da Annabi tace ga dana sunansa Anas na baka shi ya dinga yi ma hidima yaro ne gashi duk abin da za a yi aike shi a sa shi kaza a sa shi haka ta danka shi ta tafi fa qabilahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce nagode nagode ya karba ya karbi wannan kyauta da ake masa ta hadi wada'a lahu annabi ya masa addu'a a gabanta annabi ya masa addu'a ya ce allahumma ga addu'ar da ya masa allahumma aksir malahu وولده وادخله الجنه النبي مسا الدعاء يجي الله كباشي ارزقي كساي زما مي كودي كباشي ايا ايا ديوا كما الله كساشي على الجنه الدعاء اوكي بمني بدوني دلاي ربي كنا الله كباشي كودي ديوا كباشي ايا ايا ديوا كما الله كساشي على الجنه قال انس Anas da kansa shi da ake wa addu'a yake cewa yana ba mu labarin wannan addu'a da Annabi ya yi masa yace fara'aitu sunnataini yace guda biyu na gansu kirikiri addu'a guda biyu sun tabbata wa anna arju salisa ta uku ma kuma ina kaunar Allah ya tabbatar da ita yace addu'o'in nan guda uku da Annabi ya yi mu guda biyu ga suna gansu ra'ayin ainihin Allah ya amsa su ina kaunar ta uku ma Allah ya tabbatar da ita sai yake mana bayani yace yace fa laqad dafantu li subbi siwa walada waladi 125 yace da raina na binne ƴaƴa na natsuna banda jikoki sai da na binne ƴaƴa 125 ƴaƴana na tsuna banda jikoki na binne ɗa 125 kaga ai Annabi ma addu'a Allah ya bashi ya yawaita dukiyarsa da me da ƴaƴa to ƴaƴa dai gashi ƴaƴa 125 ma ya binne da kansa banda jikoki banda rayayyu sannan yace kaga wannan addu'a amsa ta sannan sai yace wa inna ardi la tasmuru fi sanati marratayn yana da gona ta dabi ne gonar sa gaba ɗaya dabino yake shuka itacen dabino yace to gona ta dabino ni so biyu take yin ƴaƴa a shekara so biyu kaga kowa dabino sa so da yake shi yace to shi dabinansa so biyu yake cirewa shi so biyu yake yin ƴaƴa katuwar gona ce cikin Madina a garin zancen kuɗi kuma an samu saboda ba abu mai tsada da yake kawo kuɗi a Madina a wannan lokaci irin da biyu وبقي خادما للنبي 10 سنين sai da ya shekara 10 yana wa annabi hidima kaga ai addu'a nawa ake masa uku Allah ka bashi dukiya da yawa ka bashi yaya da yawa Allah ka sashi aljanna yace naga guda biyu sun tabbata ina kaunar ta uku yace ta shiga me aljanna tunda aka amsa din ta uku ma an amsa insha Allah sai da ya shekara 10 yana yi wa annabi hidima har sai da manzo Allah ya rasu zuwan annabi madina kenan babu su ta kawo shi kuma annabi shekara 10 yayi a madina kage shekara 10 nan cir tunda annabi ya shiga madina shi yake wa manzo Allah hidima wa qama ba'dahu fil madina bayan annabi ya rasu yayi wafati ya zauna a madina ثم نزل بصرة كباية شيئا كاي وزي إيه زماء مدينة با لأي سيوان سيباين النبي أبي وفاتي سابي سنتاج سنة جاسوبة لا سيئتن كتاك مدينة تتاكلمي النبي أنا كنت شاكي سنن كتاك مدينة تتاكلمي النبي أنا تكين كسر مدينة ولا سيئا فما كسيسك با مدينة سوال السنة أغنى أقوي rashin ladabi su dinga take kasan madina kuma annabi yana kwance a madina irin su shi bilal duk kaura suke bilal mai kiran sallah to shi ma kaga sai ya koma basara kasar iraki kenan bagdad a can ya rasu a shekara ta 93 daga hijiran manzo Allah to shekarar sa nawa kenan a duniya ha dari dede yayi hijira an sanda annabi ya zo madina a shekarar babarsa ta kawo shekarar sa 10 yanzu shi kuma ya mutu hijira tana 93 dari da nawa dari da 13 ko 103 ko 117 kowa ya faɗi nasa wannan ya ce 17 kai ka ce 100 da nawa da 13 kai kuma ka ce 100 da nawa 103 ko ne ne daidai ya kuke lissafin kai ya kalli lissafin ya ake ka samu 13 san da annabi ya zo madina a shekarar a wannan kwanakin shekarar sa 10 shekarar sa 10 kuma annabi shekara nawa ya madina 10 shi kuma ya mutu shi Anas hijira tana shekara 93 san da ya mutu hijirar annabi shekara 93 kenan shekarar sa nawa eh 13 sai ina ka samu 13 sai ina ka samu 13 ai abin da zaka yi tunda hijira tana shekara 93 hijira annabi 93 sai ka dauko masa shekara 10 mun gane tunda aka hawo shi wajen annabi shekara 10 sai ka hada da 93 mun gane kaga ya mutu a lokacin yana shekara nawa 100 an fahimci maganar to Anas dan Malik yana kun gane hidima yazo so haka duk inda annabi zai tafi Anas yana tare da shi annabi yana zuwa zai shiga wajen taro ko wani abu yana tuba takalmi Anas zai ɗebe takalma haka sai an gama annabi zai fita sannan ya sawa annabi takalman sa haka duk inda annabi zai tafi butar alwala annabi tana hannu Anas idan annabi zai alwala shi zai dinga zuba ba wai annabi zai ba buta ba zubawa annabi yake haka zai yana zuba annabi yana kallon yadda annabi yake alwala yana kallo yana zuba masa yana yi yana zuba masa har ya gama in ya gama buta tana hannunsa in annabi ya tuba takalma takalma in dai annabi zai tuba takalminsa to takalman sai a hannunsa idan annabi zai aike zai turo shi Anas je ka waje kaza kai kaza har annabi ba duniya ayan sama albarka eh sama albarka kuma annabi da yake annabi wato kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaron sai masa addu'a Allah ya baka kudi Allah ya sake kudi tace dai da mun mutane ya baka yaya masu yawa kuma ya saka aljanna ai an gama masa komai an gama masa komai kaf kuma yayi kudin yayi yayin kuma yanzu yana aljanna inda annabi zai daga duwe addu'a a ci an amsa wata ba amsa wata ba annabi ne mai cikakken daraja sallallahu alaihi wasallam Allah mu waka kai aljanna ana ji ko to shi Anas din shi ya rawaito mana wannan hadisin da muka karanta annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance idza dakhala alkhala in dai zai shiga ban daki kan sai manzo Allah yace Allahumma addu'a shiga ban daki ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari ka kiyaye ni minal khubusi daga wato miyagun aljanu maza wal khaba'isi da miyagun shaytanu mata wanda zan iya samu su a bandakin saboda su shaytanu da aljanu ba abinda suke so irin su tafi wajen kazanta duk inda harkar kazanta take suna waka ban daki wajen kazanta inda za a yi fitsari inda za a yi tsuguno inda za a yi kaza kaza duk anan sunan suke zuwa su tattare da su da ƴaƴansu da matansu mayanka inda ake zubar da jini juji duk wajen su kangon da ba kowa nan suke zama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu kaga da shi shedan bayar da zai da annabi amma annabi yana yi ne dan ya koyar da mu cewa duk wanda zai shiga ban daki ya karanta wannan addu'a idan mutum ya karanta wannan addu'a lokacin da zai shiga ban daki to shedanin da suke wajen sai su kauce idan suna da ƴaƴansu da suka shanya za su kwashe su so haka san da zaka yi fitsari ko zaka yi tsuguno ba za ka yi a kansu ba san haka ba za su cutar da kai ba ana ganewa saboda idan mutum bai addu'a ba zai iya shiga ya tadda shi na farko in mutum bai wannan addu'a ba za su ga tsaraicin mutum na biyu mutum ya iya taka su ko ya musu fitsari a ka to idan aka haɗu da tsautsayi da ƙaddara sai su cutar da mutum to hikimar yin addu'a kenan kana yi sai su kauce don haka matattarar shedanu ne don haka sai ya zama yana da kyau ɗan adam idan zai shiga wannan wajen ya koma ya fake da Allah ya yi wannan addu'ar cewa Allah ya tsare shi daga shedanu mazansu da matansu da duk wani abu da zai cutar da shi don ga Anas yana gaya mana haka manzon Allah yake in zai shiga yana daga cikin abin da yake kai su banda kazantar suna zuwa jinya in ba su da lafiya musamman lokacin da suka kakkarye domin Allah ya gaya mana cewa suna hawa sama su satar ji yadda suke yi shine suna yin da daddara irin wannan sai daya tsaya a ƙasa sai wani ya hau kan wuyansa sai daya hau kan wuyan daya sai daya ta har su je ƙololo sama saboda su jiyo mai mala'iku suke ga junansu idan Allah ya yanke hukunci kaza za a yi kaza ranar kaza waje kaza za a samu kaza sai wancan mala'iku da suke sama za su ga mala'ikun saman kasansu har a zo wannan saman ta daya to san da ake sanar da malaikun saman wannan saman ta duniya cewa Allah ya hukunta za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kaza zai samu wani kaza zai samu wani wanda yake can aljannin saman ko shedanin saman sai ya dan fizgi kalma ɗaya ko kalma yana fizga sai ya gawa aljannin ƙasansa wanda yake kan wuyansa shi ma sai ya gana ƙasansa shi ma sai ya gana har a zo kan na ƙarshe wanda shi kuma sai ya ɗauki wannan kalmar sai ya ruga sai ya tafi wajen boka ya gaya masa sai yana boka zai duba zai yi kaza sai ya ce ai ranar kaza za a yi kaza ranar kaza za a yi kaza to wani lokaci Allah ya ce mana ana jifansu da tauraro daga sama idan aka jefe su kibiyar nan an same su an samu na tsakiya ko na sama sai ka ga suna rududdugowa shi ne za ka ga da daddare inda duhu ya yi tsakar dare ba don hasken nan ya yi wa ba za ka kota wani abu fiw a sama kamar wani abu fari kamar wani wuta to in ka ga wannan an harbe su ke to in suka rududdugo shi ne sai su ja jikinsu wasu suka fi mahauta wasu tafi juji wasu tafi ban ɗaki su san da mutum zai shiga suna jinyan nan in bai yi addu'a ba to sai ya taka su ko ya fitsari a kansu to idan aka haɗu da ƙaddarar Allah mugaye ne ba za su sai su rama rama wannan sai su tashi sai su shiga jikin mutum wannan da ya taka su to abinda za ka gani a jikinsa yana birgime-birgime ko ya shanye ya yi wani haka shi ne ciwon da yake jikin aljanna ya kwace lafiyar ɗan adam sai ya bawa ɗan adam ciwon duk yadda ka ga reflecting ne ciwon da yake jikin aljani ne yake bayyana a jikin ɗan adam duk yadda ka ga mahaukaci yana yi haka wancan aljanin yake cinye tasa mun gane sai ya kwace lafiyar sai shakawa mutum wannan cutar da shi yake fama da ita sai an ta fama wani ma haka shi wannan abin da yake kashe dan adam sai an je lahira kuma ayi sakayya to saboda haka wannan addu'a ka haddace ta ka koya wa iyalinka a koya wa yara cewa in za su shiga bayi su dinga karanta ta Allahumma ya Ubangiji inni a'udhu bika ina neman ka tsare ni min al-khubuthi ga barin sharrin da makirci da illar da aljanu shedanu maza suke yi wal khaba'is da kuma shedanu mata to sai ka shiga ka fito ba tare da sun cutar da kai ba ba Allah ba zai ba su dama ba ba ma za su ganka ba amma in baka yi addu'a ba za su kalli tsiraicinka wasu ma har su yi wasa da tsiraicin mutum sannan sa iya cutar da mutum Allah ka kiyaye kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun sani dai cewa ba yayi haka bane dan shi kan kansa wannan hadisi zamu koyi cewa mustahabbi ne wannan addu'ar a dinga yi tun za mutum zai shiga cikin banɗaki dan ka kare kanka daga shedanu maza da mata wanda za su iya wato ɓata maka rayuwarka an gane الحديث الثاني عشر حديث نجبا قرش ونن باب شنا حديث نجوم شاب عن أبي أيوب الأنصاري ببن صحابي أبو أيوب الأنصاري شيرو تو حديث شما أبو أيوب ونن الكنية سنة سونن سخالد أن زيد الأنصاري النجاري واتو Abu Ayyub sunansa Khalid idan zai mutumin Madina ne daga Banu Najjar dangin manzon Allah Annabi yana da dangi a Madina ban da Makka wato kabilas Banu Najjar sune kabilar babar kakan manzon Allah Abdul Muttalib. Babar Abdul Muttalib ɗan uwar Abu Ayyub al-Ansari ce. Kabilar su daya min banin Najjar daga gidan take. Baban Abdul Muttalib shine Hashim kenan. Shi ya zo Madina, ya zo wannan kabila shi ya aure ta. Ya tafi da ita Makka. Sai ta haifan masa ɗa. To, yaron yana ƙarami, shi Hashim ya rasu. So haka babar sai ta ɗauki ɗanta, sai ta dawo gidansu, garinsu, Madina. A nan ya girma, shi Abdul Muttalib. A Madina ya girma, sai da ya girma ne, kawunsa ya zo ya ɗauke shi, ya ce, "Ta yawo ka koyi mulki, saboda ka gaji babanka." Hashim kenan. Don Hashim shi yake ba wa alhazai da an sun je lokacinsa, shi yake musu ruwan da za su sha. Farau-farau, a gasa kuma nama, a dafa abinci, in alhazai suka je lokacin aiki haji, shi yake ciyar da shi. Sosai ya zama cewa Muttalib sai ya ɗauki al'amarin bayan Hashim ya rasu. Sai ya kira waje ya ɗauko Abdul Muttalib ya koya masa, saboda ya ce ka karɓi wato jagorancin al'amarin mun mutu. Sai ya mutu, sai Abdul Muttalib ya ci gaba da jagorancin Makka, don shi ne shugaban Makka a lokacin. To, Abu Ayyub al-Ansari min banin Najjar ɗan uwan wato babar Abdul Muttalib ce. Abu Ayyub al-Ansari da shi aka yi wato shawara da mutanen Madina suka zo Makka kafin Annabi ya koma Madina. Yana cikin mutanen da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin aikin haji a wajen Bai'atul Aqaba. Da manzon Allah kuma ya je Madina, sanda ya yi ƙaura ya yi hijira a gidansa manzon Allah ya sauka. A lokacin da taguwarsa ta tashi ta shiga garin Madina, a ƙofar gidan Abu Ayyub ta yi birki ta sauka. Sai manzo Allah ya ce, "Tutu inda taguwar nan ta sauka, nan za mu sauka." Sai zama gidan Abu Ayyub al-Ansari. Kaga an ka tafi ka dawo da wata hikima ta Allah. Gidan Annabi ya sauka a gidan ƴan uwansa ne. ƴan uwan kakarsa. An gane maganar rai. To, Abu Ayyub al-Ansari a lokacin gidansa irin kamar sama da ƙasa ne. Akwai bene, akwai ƙasa. Saboda haka Abu Ayyub ya ɗebi kayan Annabi, sai yake cewa da Annabi, "To, yana son Annabi ya hau sama ya koma Austria." Sai Annabi ya ce, "Ina baƙo, na hau sama inda mutane suna ta zuwa wajena. Kai dai mai gida ku hau sama, ni ka bar na ƙasa." Ha ce, "Baƙi in sun zo sai sun wuce mai gida, sannan su zo su hau kan wajen baƙo. An tunda ni baƙo ne a bar na ƙasa." Haka Annabi ya zauna a gidansa har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacinsa da ɗakin matayensa. Da shi aka yi yaƙin Badar. Duk wanda ya yi yaƙin Badar kuma Allah ya ce ya yafe masa, ɗan aljanna ne. Duk wanda ya yi yaƙin Badar. Mutum 310 suka yi yaƙin Badar. Allah ya ce duk abin da suke so su je su yi a duniya, su shahole su, su miƙa ƙafa, an yafe musu ƴan aljanna. To, yana cikinsu. Duk wani yaƙi da manzo Allah ya yi da shi aka yi. Babu wani yaƙi da bai je ba. In bai je wannan ba za ka ga ya je wancan. Ya mutu a wani yaki da aka tafi a Constantinople kasar Turkiya a shekara ta 52 da hijira an je yaki kai musulunci kasar Constantinople ake ce mata lokacin ita ce Turkiya har yanzu kabarin sa yana Turkiya Abu Ayyub al-Ansari Allah ya dade shi shi ya rutu mana na hadisin an ce saura mu cikin shauri mu karasa shi Abu Ayyub yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idza ataytumul ghaifa idan kuka zo za ku yi tsuguno na bayan gari fala tastaqbilul qiblata bi ghaifin wala bawlin kar ku fuskanci alqibla lokacin da za ku yi bayan gari ko za ku yi fitsari wala tastadbiruha kar ku ba alqibla baya walakin shariqu aw gharib sai dai ku kallai wato gabas ko ku kalli yamma wani zai ce gabas din ai tace alqibla mu anan gabas ita ce alqibla amma a madina kudu suke kallo mutanen madina kudu ne alqibla to annabi ya ce kar ku kalli alqibla lokacin da za ku bayan gari ko za ku fitsari sai dai ku kalli mahudar rana kuma domin kaga su a can mahudar rana ba ita bace alqibla kun gane mu kuma nan ina ne alqibla gabas to saboda haka in ka shiga ban daki in zaka gina ban daki yanzu a gidanka kar ka sa a sama 60 inda yake kallon alqibla ko yake bata baya sai dai ka sa ta kallu kudu ko ya kalli arewa yamma ko kudu ko arewa dan annabi ne ya hana kaga mu yanzu zaka ba injina gini ko bincike ba kai in ma yadda yamma ban daki shi kenan yanzu kowa ya shiga ban dakin sa ya kalla aya yake zama nan in ya zauna a cikin ira ne gabas ne ko ya ba gabas baya annabi ya ce kar ku kalli alqibla lokacin da za ku fitsari ko za ku gayi kar kuma ku bata baya sai dai ku juya ko kudu ko arewa qala abu ayyub yake cewa faqadimna shama mun je sham wajen yaki fa wajadna marahid sai muka samu suna da bandakuna qad buniyat suna gina bandaki nahwal ka'bati bandakin su kuma yana kallon alqibla yace to kuma haka suka gina bandakin nasu sai yace fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla sau haka mun shiga ban ɗakin su tun da kallon alƙibla yake ya ce mun zauna wajen tsugunan sai mu karkace mu ce kuma Allah ka gafarta mana ba mu muka gina ban ɗakin haka ban ɗakin mazaunin an yi musu yana kallon alƙibla a sham kenan garin sham da suke da yaƙi ya ce to mun shiga ba yadda za mu yi haka abin zaman ban ɗakin yake ya ce sai mu ɗan karkace mu karkace wa alƙibla sai kuma mu ce to Allah ka yafe mana ba mu muka gina ba annabi ya hana mu kallon alqibla in za mu fitsari ko za mu bayan kan mu bata baya to amma tunda mun zo mun tada garin sa haka yake haka suke ginawa sai mu karkace sai mu ce Allah ka gafarta mana kenan yanzu ka gaban dakin ka idan an sittin naga yana kallon alqibla ko yana bata baya in ka hau sai ka dan karkace in kuma za ka san wa canja ma a canja ma ana gane inda annabi ya hana yanzu da wuya wani mutum zai ba da gini ya ce yana lura da wani ko ba haka ba to mu gane nabi ya ce ga yadda ya ce kar mu kalli alqibla wajen tsuguno kar mu bata baya dan haka wannan hadisi na Abu Ayyub al-Ansari kansa za mu tsaya tunda lokaci ya yi za mu koyi abubuwa da yawa ciki cewa an hana mu fuskanci alqibla lokacin da za mu yi shiga ban daki ko mu bata baya in za mu yi fitsari ko mu yi tsuguno kuma hanin na haramun ne haka malamai suka ce ba wai makaruhi bane haramun jumhurin malamai sun ce wannan hanin da manzo Allah ya yi hani ne na haramci kuma wannan hanin ko a gida ne ko a waje za ka yi fitsari a fili ne a jeji ne za ka yi tsuguno ko za ka yi fitsari to kakka kalla alqibla kakka bata ba sai dai ka juya wannan hadisin yana koya mana girman alqibla Ka'aba tana da girma kuma tana da alfarma kuma wannan hadisi zamu koyi cewa annabi ya iya koyarwa da ya hana a kalli alqibla ko bata baya sai ya kawo mana mafita yace ka kalli kudu ko yamma domin babu laifi dan ka kalli kudu ko yamma lokacin fitsari ko tsuguri to wannan kenan shine hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim mai kamar ya ce lokaci yayi so haka namu tsaya namu tashi hadisi na 13 hadisi abdullahi dan umar in Allah ya kai mu tare da lafiya a cikin satin da ya gabata